الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله.
يا إذن بأمان سابا من سياني كرشن آية الروما سنوان نسورة من البركة سورة الأنفال سلام ميمي تآية تسرى تسرى حديث ومون بياني بيمن السورة sannan mutum da wani abin da ya biyo baya me Allah ce
sunawa al'umma lokacin da kuke neman agajin Ubangijinku, da daga lakun sai Allah ya amsa muku. Wato hakan ya faru ne a filin Badar bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tabbaci daga Ubangijinsa cewa yaƙi za a yi. Abu Sufyan da ayarin kasuwanci sun riga sun sulale sun bo ta hanya sun tafi. Abinda ya rage haɗuwa da za a yi da rundunar yaƙi ƙarƙashin jagorancin Abu Jahl. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci al-qibla, ya ɗaga hannu yana roƙon Ubangiji, yana cewa Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam fala tu'bad fil ard. Ya Ubangiji, cika min alƙawalin da kai mun. Ya Allah, idan har wannan runduna da na tsoro da ita ya zanto an gama da mu a wannan yaƙi a wannan fili na Badar, to ba sauran mai maka bauta a bangaren. Manzo Allah bai gushe ba akan haka, ya ɗaga hannayensa sama har sai da mayafinsa ya faɗi, wanda yake sagale akan kafaɗinsa. Sayyidina Abubakar zai ɗauka ya mayar masa da shi akan kafaɗinsa, yana cewa da shi kafaka munashadatuka rabbak, magiya da take wa Ubangiji da na cewa da addu'a ya isa haka, Allah zai ansa maka. Sai wannan aya ta sauka, in tattabi su na rabbakum, sannan lokacin da kuke roƙon Ubangijinku, fastajaba lakum, sai Allah ya ansa muku. Anni mumiddukum bi alfin min almala'ika, cewa lallai zan taimake ku da adadi dubu na mala'iku, murdifina suna masu bin juna, ko murdifina za a turo su kashi kashi, wasu su zo sannan a turo wasu su bi bayansu, sannan a turo wasu su bi bayansu har su cika adadin da aka yi maka alƙawari. Ubangiji ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa busra, Allah bai mayar da wannan adadi ba ya zama dubu sai dan bishara a gare ka. Wa litatma'inna bihi qulubukum, kuma domin zukatanku sun natsu, cewa ba ku kaɗai kuke a filin yaƙin ba, taimakon Allah na tare da ku. Wa man nasru illa min indillah, babu wata nasara face daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah azizun hakim, Ubangiji ta'ala shi ne aziz, wato mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa, sannan kuma hakim, mai hikima a cikin duk abin da ya kaddara, mai hikima a cikin duk abin da ya hukunta cikin hukunce-hukuncensa. Cikin ababen da yake kaddarawa a rayuwar mutane akwai hikima, sannan duk abin da ya zartar da hukunce-hukunce nan ma akwai hikima. Ana inna Allah azizun hakim, wurin aya قال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسلمين. Ubangiji Ta'ala ce inna lokacin da kake cewa mummunai alayya bisiyakum rabbukum an yuridakum rabbukum bi thalathati alafin min almalaikati munzalin bai yake ku ba cewa Ubangiji Ta'ala zai agaza muku da adadi dubu na mala'iku wadanda za dubu uku na mala'iku da za a saukar da su daga sama bala i lalle wannan ya ce abin da yake shara ya ce ku a matsayin adadi duk wadanda aka agazawa da adadin mala'iku dubu uku yo ai an tabbace su sai kuma ka ce in tasbiru wa tattaku in har kuka yi hakuri wajen bin Allah in har kuka kiyaye dokokin Allah wa ya'tukum min fawrihim hadha kuma a yanzu bayan kun fito kafirai su ce za su kawo ɗauki su kawo muku hari yumdirkum rabbukum bi khamsati alafin min almala'ika wa Allah zai agaza muku da adadi dubu biyar na mala'iku musawwamina dukkan su an sanya musu alama da suke shaida juna da ita a filin yaji kowanne da rawani a kan rasulu musawwamina wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum wa litutma'inna bihi qulubukum wato Ubangiji Ta'ala bai sanya wannan ba sai zanyi zama bishara a gare mu to kaga anan gurin wato an ce dubu a can gurin kuma an ce dubu uku sannan zuwa dubu biyar to sai malamai suka yi saɓani waɗansu malaman suka tafi a kan cewa dukkaninsu yaƙi ɗaya ne a yaƙin Badar ɗin ne haka ta faru amma idan mun ce yaƙin Badar ne haka ta faru kenan za a samu cin karo da juna tsakanin nan suratul anfal da kuma suratul ali imran domin nan an ce dubu ɗaya kawai amma can an ce dubu uku zuwa dubu biyar to amma sai malaman suka ce a nan gurin idan mun ɗauki kira'ar fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min almala'ikati murdafina akai wa dalilin fataha sai ya zanto dubu ɗin da aka faɗa a nan gurin an ce za a taimake su da mala'iku adadi dubu amma murdafina wanda a iya ƙara muku sunan gaba idan za a iya ƙara sunan gaba kaga za su iya zama dubu uku za su iya zama dubu biyar kaga babu cin karo da juna tsakanin wannan aya ta dubu da waccan ta dubu uku da ta dubu biyar a bisa da kira'an murdafina domin wannan kira'a ta zama fassara na waɗancan ayoyi gaba ɗaya ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a ai abin da yake faruwa shine wannan aya ta cikin suratul anfal tana magana ne dangane da yakin badar waɗancan ayoyi dake cikin suratul ali imran suna magana ne dangane da yakin uhud a yakin badar an yi alƙawari za a taimaka wa manzon Allah da mala'iku dubu amma a yakin uhud kuma an ce za a taimaka masa da dubu uku zuwa dubu biyar domin ayoyin da suke magana a can cikin ali imran gaba ɗaya kan yakin uhud ne kun daga faɗin Allah ta'ala wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minin mafa'idan lil-qital wallahu sami'un alim idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkal al-mu'minun wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adillah fattaqu allaha la'allakum tashkurun idh taqulu lil-mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al-mala'ikati munzalin بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من قولهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. لها كثير الآيوية صلى مغنى نعطي ياجي وغهد كافي أن مغنى الدبو أفضوها دبو بيار ياجي وغهد مغنى الدبو تيك لي ياجي بدر هنا فكام فكام آية تسيب ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة جملة إعتراضية أم كاوتني dan a ce a Badar ma kuna ɗan kaɗan Allah ya taimake ku ballanta da yanzu a Uhud kun yi ƙarfi dan me za ku tsorata wajen fita yaƙi ku fita mana dan me kuke jin tsoron fita kuna ɗan kaɗan an taimake ku sai yanzu kuma kun yi ƙarfi sai ake taimakon ku ku fita mana hikimar wannan ayar kenan ta walaqad nasarakum Allahu bi Badr wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun in taqulu lil mu'minina ta koma ne dan ku sake dinkewa da wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al mu'minina maqa'ida lil qital wanda ita ce mabudi na ayoyin yakin Uhud a cikin suratul ali imran sai dan ku walaqad nasarakum Allahu bi Badr jumla ti itradiyya laysa laha alaqa bis sabit wala billahi an zo da ita dan suna musu ni'imar yakin Badr ina fata mun fahimta to amma anan sai wata rigima ta sake zuwa ta ilimi
ba rigimar ta fada ba, ba rigimar ta tashin hankali ba, rigimar ilimi. Shine rigimar ilimi sai wani malamin ya ce da kai, yo ayyun duba a tarihi ba a saukar da mala'iku a yakin Uhud ba. Amma muna da hadisi masu dimbin yawa an saukar da mala'iku a yakin Badar. Abu Talha ya ce na bi wani kafiri da ya ga na bi shi karfi ya gudu, na daga takobina ina bin shi. Ina cikin tafiya sai na ji ana aqdim ya haizum, aqdim ya haizum. Na waiwaya baya ban ga kowa ba, kafin sake waiwaya suna gan shi wamwar a faɗi, an ya faɗi a gabana, an sare shi a nan gajini a nan gajini a nan gajini a nan, ko ban ga wanda ya sare shi ba. Sai na je na zuwa manzo Allah labari, ga abin da na ji, ga abin da na gani. Kunne na ya ga ana aqdim ya haizum, sannan kuma ga abin da na gani mutum ya faɗi ban ga wanda ya sare shi ba. Sai manzo Allah ce zalika madadun min as-sama'i as-sarika, agadin sama ta uku ne cikin mala'iku, wannan haizun din sunan wani nau'i ne na mala'ika a sama din. Daga din haizun ai ba dokin nan da daga dokin mala'ika yana zuwa abin da kuke na cewa aqadin haizun, cigaba haizun, cigaba. Eh, tun mata kafin ya kai labari, kaga wannan akwai hadisai da dama a yakin Badar cewa lallai mala'iku sun sauka sun taya Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma kuma ba a ga mala'iku a cikin yakin Uhud ba. Wannan ta sama har ya zanto cewa mutum 70 suka yi shahada cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Annabi kansa sai ya da musu tabbata gare shi, aka fasa masa kai, aka karya masa haƙori, aka yi masa roƙi a yakin Uhud, ma'ana mala'iku ba su sauka ba. To amma idan sun ce mala'iku ba su sauka ba, menene ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu da ya rubuta na cikin suratul Ali Imran? Sai suka ce ku kalli ayoyin, Allah ya yi alƙawari ne kuma ya sanya sharaɗi, in kaza da kaza da kaza da kaza suka faru zan taimake ku da kaza da kaza, to in kaza da kaza da kaza da kaza su faru ba taimakon ba zai bai ba. Alayn yaqiyakum an yumillakum rabbukum bi thalathati alafin min almala'ikati munzalin, bala in tasbiru usufu lam yasbiru duk wa tattaqu lam yattaqu duk wa yaqufu min fawrihim hadha, daga an kawo sharadi lam yasbiru wa lam yattaqu, ku yi takawa din batun da manzon Allah ya ce ku tsaya a nan jar ku bar nan sai su ga bar wajen, har Allah ya ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum, kaga sun saba kenan, min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhul fadli 'ala al-mu'minin, sannan wadansu sun gudu daga cikin su. Allah ce innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'an innama tazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu ankum inna Allaha ghafurun halim, sannan yake awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir, duk wannan na nuna ba a samu as-sabr tattare da su ba, ba a samu at-taqwa hakikanin ta ba a wannan lokaci tattare da su ba, dan haka agajin mala'iku bai zo ba, wanda kuma agajin an kawo shi ne da wannan sharadi, in sun cika sharadin agajin ya zo, in ba su cika ba ba zai zo ba. Ina jin mun warware matsalar gaba daya, ba cin karo da juna tsakanin wannan aya da suratul anfal da waɗancan ayoyi na wato ainihin suratul ali imran. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah inna Allaha azizun hakim. Aya ta gaba Allah ce
yughashshikum nu'asa amanatan min walladhi 'alaykum من السماء ما أنت يرحمه ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إِنَّ رَبَّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
إذ يغشيكم النعاس سنة لوكسن دا جنجدي يرنك للبيكو Ubangiji ta'ala ya sa gengedi ya lullube ku amanatan minhu dan amintarwa daga gare shi subhanahu wa ta'ala lokacin da kuke cikin firgici kuke cikin razani kuke cikin jin tsoro an ba ku labarin cewa abokanan adawar ku sun ninka ku yawa har sau uku yawan makamansu sun tuna ku yawa da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga madina da mutum 313 ko 15 ko 17 wadannan su suna mutum 1000 da wani abu sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayayyar hawa raquma ake yi ko wani mutum da ya fara kuma uku saboda karancin abun hawa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma cikin wannan kasar hadda annabi aka yi shi ma da mutum biyu akan raqumi daya wannan ya hau idan an cika kilometer 2 ko 3 ya sauka wani ya hau kilometer 2 ko 3 ya sauka daya ya hau sauran suka ce sun yafewa annabi nasu kasan ya hau annabi ce ma antuma bi aqwa minni ko duk ku fi ni karfi ba wala bi aqma minni fil ajal sannan kuma ku fi ni kwadayin lada ba shi ne yasa kuke ganin za ku tafi a kasa ko da haka da aka ci wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ciki hikimar yake sai ya tara sahabbai ya jiddi ra'ayinsu me kuke ganin za a yi kuna ganin ayyan wannan yaki kuma dan Khattab ya daga hannu ya ce a shirye muke ko mu mutu ko mu rai ya yi jawabin da zai iya yi ya gama sai wa Mughidad ibn Amr shi ma ya tashi ya daga hannu a shirye muke ko a mutu ko a rai ba za mu ja da baya ba manzo Allah ce ku dai ƙara ba ni shawara dan ya ga duk lokacin da ya nemi shawara muhajirun suke daga hannu yanzu ma ai tare suka tafi da shi daga Makka mutanen da suka tafi da shi tare daga Makka yanzu kuma sai ya masa baya ne manzo Allah kuma so yake ra'ayin mutanen Madina kar ku manta mutanen Madina kafin manzo Allah ya hijira zuwa gare su sai da aka yi yarjejeniya yarjejeniya tsakanin su da shi suka ce mun ji mun gani duk abin da zamu hana mu kawunan mu da ƴaƴan mu zamu hana maka shi da abin da zan bai wa kawunan mu da ƴaƴan mu da matan mu zamu ba ka shi jininka namu ne namu naka ne yadda zamu tsare jinin mu da na matan mu da ƴaƴan mu zamu tsare jininka da naka za da kar manzo Allah ya san da wannan alƙawarin amma tare da haka tunda ya nemi shawara ya ga mutanen Makka suke ta ba da shawara so yake da ra'ayin mutanen Madina asiru ne ya kau ku ba ni shawara ya jama'a sai Sa'ad ibn Mu'az yace ka annaka ta'anina ya rasulullah ana muna nuna ku kike so ka ji ra'ayin ya manzo Allah manzo Allah ya dan jada kai ya murmushi ku nike so in ji ra'ayin yace haba manzo Allah ni alƙawli da kai sannan mu zo mu warware ai alƙawlin bai ka kai ta ba cewa sai an kawo maka hari a Madina inda duk ga dama dauke muka tafi da mu don lasulhu da wanda ka so warware igiyar sulhu da wanda ka so yi shiri da wanda ka so tsokani fada da wanda ka so wani mutum ala sahabai ba da ba a shirye muke muna tare da kai daga nan har bakin teku in ka ce a tafi a kasa babu ja da baya ba abin da za ka gani zai abin da zai faranta maka rai manzo Allah ya ji dadi ya ce to shikenan a tafi aka tafi aka ci gaba da tafiya manzo Allah so yake ya gano abokanan adawar su nawa ne menene makamansu sai ya tsaya ya da sansani a wani sai ya tura sahabbai mutum biyu yace ku je ku yi shigan furtu ku gano mun su nawa ne ga wata rediya can ga alama za su turo a ɗebi ruwa in sun turo wani bawa ko yaro ɗiban ruwa ku yi ƙoƙarin ku gano su nawa ne bayan sun tafi wanda Allah sun ɗauka zama zai yi sai ya kira sai na Abu Bakr mu kuma zo mu wuce nan mu ma mu je mu nemo labarin namu na kan da ban da barki sallallahu alaihi wasallam shugaba mai adalci kenan kaman da komandoji sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai sai gumi da wani dattijo dattijan na sun yace daga ina kuke sai manzo Allah ya riga shi tabbayar sa daga ina kuke dattijo saboda baya san a tambaye shi kare ce daga Madina nake bai san ba wannan dattijo ko abokin adawa ne amma in ka riga shi tambaya kaga yanzu ka ba shi nauyin ya baka Allah amma da ya dora maka nauyin kai zaka ba shi Allah manzo Allah ko baya kariya baya yaudara dattijo ya bayanin daga inda yake
Dayaji zai tambaya sai manzo Allah kare masa tambaya. Dayaji zai tambaya tun manzo Allah ya kunan da shi tambayoyi. Duk shi nan da ya bude baki su can ne ya samu dai wata yar kafa yace wai ku daga ina kuke sai manzo Allah ya ce mu mutane ne daga ruwa muke. Nahnu qaumun min ma wa nahnu min ma
ya shiru shi min ma
daga bakin teku kin daga tekun dilila a kasar Iraki kin daga tekun Fasa kin daga yadda ka fi kafin ya tsaya yana tunanin manzo Allah ya ce Abu Bakar da su bai tafi da gidaje malamai suka ce abinda manzo Allah yake nufi mu mutane ne da aka halicce mu daga ruwa bal yanzur al insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in ghafir yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu ala rajihi laqadir sai manzo Allah ya kalli shi cikin jimami ya wuce da kudi ya tara labarin da yake so wurin dattijo da sama abin da yake so daga bakin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai wadanda manzo Allah ya tura sun farauto wadansu mutane guda biyu daga ina kuke ke cikin mutanen Abuja ne suke ku nawa ne to wallahi ba san ko mu nawa ne ba manzo Allah sai ya tsaya yace za kuma nawa ake yankawa a yi ne suka ce wata rana rabu tara wata rana rabu goma shi duk sun yi suke duk sun yi suke so ko ko ku dari tara ne ko kuma ko gugu manzo Allah sai ya fitar da wata bomula ta mathematics kowane rakumi daya mutum nawa dari a yi ne abinci so uku a yi ne rakumi daya mutum dari sai manzo Allah ya istinta da su dubu ɗaya ne haka haka ake son shugaba mai kaifin basira ka hada wancan waya ka hada wancan waya ka hada wannan ka fitar da sakamako dan ba komai za a faɗa maka ba kai za ka yi kokarin ka gano da kaga anan yanzu manzo Allah ya san adadin mutanen ya san adadin da suke tare da shi ya rige kuma a ina ya kamata yayi sansani tunda filin Badar din fili ne mai faɗi yayi sansani wurin da ya dace to a inda suka yada sansani sahara ce Badar din gaba ɗaya ko yanzu ka je wajen sahara ce saboda haka sahabbai ga ƙarancin ruwa a wajen ko da yake akwai rijiya da ta can da ta can da ta can sannan kuma ga sahara ga menene diyoyi suna cikin firgici da su sai Allah madaukakin sarki ya ni'imtar da su da ni'imomin da zai yi bayani a cikin wannan aya iz yughashshikum an-na'asa suna lokacin da ubangiji ya lallabar muku da yayyade amanatan minhu idan ya zanto aminci daga gare shi wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'a ya saukar da ruwa daga sama akan ku liyutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi wa yudhhiba ankum rijza shaytan ya kawar da dattin shaytan da tare da ku me ake nufi da dattin shaytan da tare da su waɗansu daga cikin su aka ce da suka gansu wurin da babu ruwa suka ce yanzu gashi za mu faɗa da abokanan adawar mu ko babu da ruwan sha suna cikin shakka da ruwan su kar shaytan yayi wasa da hankalin sai Allah ya saukar da ruwa sannan yaki a cikin sahara ba kowa iya ci ba dan kana taka yaki kafar ka tana zamewa Allah ya saukar da ruwa kasa ta hade da juna sai da zaka taka kafar ka ba za ta zame da kai ba takon dokin ka ko raƙurin ka ba zai zame da kai ba wa yudhiba ankum rijza shaytan wa liyarbita ala qulubikum kuma dan Allah ya kulle zukatan ku cewa alama ce ta bishara cewa zai ba ku nasara tun daga ruwan sama an samu alama ce ta nasara kun kasa yin barci da daddare saboda tsoro yanzu Allah ya kaddara gangadi ya kama ku da ku samu kurinta dan ku samu nishadi alama ce ta nasara wa yuthabbita bihi alaqdam kuma dan Allah ya tabbatar da dagadagan ku ba za ta rinka zamewa ba akan wannan sahara saboda ruwa ya kusa ta kame da juna iz yuhi rabbuka ila almalaika tun lokacin da ubangijin ka yayi wahayi zuwa ga mala'ikunsa yace annima ina tare da ku da dina da ganina da ilimina fa tabbitu alladhina amanu ku je ku karfafa duwar mu'mini ku tabbatar da su kada su razana da kulki fi qulubi alladhina kafaru ruba da kai na zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai fadribu fawqa al'anaki ku yi tsara saman wuya wadribu minhum kull banan ku yi tsaran kowace gaba ko ka samu damar ku sare ta ku sare ta ma'ana sai ake baiwa mutane inda za su kai tsara fawqa al'anaki idan an ce saman wuya sai wadansu malamai suka ce lafazin fawqa dinnan za'id ne abinda suke nufi da za'id suna nufin an zo da shi dan karfafa zance ana nufin a taru ya sai aka ce saman wuya haka waɗansu malaman tafsiri suka ce domin lokacin da kuke yaƙi in za ka kulle kai kan ai wuya za ka tsara amma idan ka samu saman wuya ba sama da kai kenan ko kuma daidai kai kenan wadansu malaman tafsiri suka ce ba ruwan mu yadda Allah ya faɗi kalmar sa haka zamu dauka saman muya abin nufi ka daki mutum akan ya rikice shi ko ne ya rasa inda yake sai ka bulle ka ba ga bane ba ina wadribu minhum kull banan sannan ku sadu ko ta daba kuka samu dama kaga irin waɗannan ayoyi su suke tayar da hankalin duk wanda yake muke yin Allah amma a nan wuri idan suka lura ana umarni ne ga waɗanda aka ci zalunsu aka zalunce su Allah ke nuna musu yadda za su yi tsorama ba ana umarni ba ne ga azzalilai don su zalunci wanda bai yi zalunci ba ba ana umarni ba ne ga wani dan ya je ya fadawa wanda bai ji ba bai gani ba ana umarni ne ga wanda aka cuce shi aka kore shi aka rusa masa gida aka kona masa masallaci dan ayoyin kafin su ayi jihadi sai da suka ce ubina للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أذن أي إذني كذا أمن إذن أكل فاركنا suka ce mafi ta yaƙi aka ce ko ku aidi ya kuma wake mu sala ba ku ta yaƙi ku dai ku yi ta sallah so muke mafi ta yaƙi aka ce a'a ku kame hannunku ku yi ta sallah daga baya zalunci ne zalunci an rusa musu gida an ƙona musu makaranta an rufe ƙungiyoyinsu na addini an yi kaza sai Allah ya ce ubina an ba da izini an ba da green light lillazina yuqataluna ga waɗanda ake kaya kansu da Allah na ce musu kokko aidiyakum ana karkace su Allah na ce musu kokko aidiyakum a yanzu an ba su izini bi annahum zulimu to lalle kam an zalunce ku wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne akan taimako akan ya taimake su alladhina ukhrijoo min diyarihim bi ghairi haqqin su ne wadanda aka fitar da su daga gidajensu ba tare da haƙƙi ba ba su yi komai ba ba su takawa kowa ba ba su tabbata kowa ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai kawai dan sun ce Allah shi ne ubangijinmu kaga da ayoyin jihadi idan ka kalle su akan wannan tsari ne to shi da shi adalci ne jihadi ramuwar gayya ne jihadi daukan fansa ne ga wanda aka zalunta ina ba dan huta domin da zalunci ne da tun karan fara sai a ce ku yi amma karan fara su suke cewa zami ana cewa ku fo aidi ya kuma wa kimu salat kaga haka ayoyin su ne nuna ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ce فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يتنبأ يا يتنبأ دمي أكثر من يجيش دمي أكثر من سالكو وتكبأ التي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أن يهكا نيدر سبوت سنساقا وا الله سنساقا وا من دع الله صلى الله عليه وسلم ومن يتاقق الله ورسوله تلك من يساقا وا الله يساقا وا من دع الله فإن الله شديد العقاب lalle Allah mai tsananin ukuba ne a gare shi a duniya da lahira zalikum fadukuhu lalle wannan shine abin da ya cancance ku ko kafirai fadukuhu ku dandane shi wa anna lil kafirin azaban nar kuma lalle kafirai suna da azaba tauza Allah ta yi wa bikinan dalilin karanta jihadi farko ku sun zalunce ku ko kurama sannan dalili na biyu sun saba wa Allah mahaliccin su Allah yana so yi musu azaba amma ya ku mummune ku ne sunadarin yi musu azaba ku ne makamashin yin azaba ga kafirai a nan gidan duniya an gane ko da haka yake fa qatilu a'immatul kufri innahum la aymana lahum la'annahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakatu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum mahal shahid din kenan qatilu ku yake su kamar mun yi tambaya mun ce saboda me za mu yake su ya ubangiji sai Allah ya yu'adhibuhum Allahu bi aydikum Allah na so ya musu azaba amma ta hannayenku ku ne makamashin da za a yi musu azaba inda ya ga dama sai ya saukar musu da azaba irin ta Adawa ko ta Samudawa ko ta mutanen Annabi Lut inda ya ga dama sai ya saukar musu ta azaba da aka halakar da mutan farko amma bai yi nufin wannan ba sai yake so ya azabce su ta hanyar ku yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qaumil mu'minin wa yudhhibu kayda qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim sun saba masa bayan sa ne yace ai musu hukuncin haka ya zalunce su ko ya musu adalci sai musu adalci dan mallakar kace su bayan mallakar kare gaba ɗayan su duk inda suke idan ya hukunta yace ai musu kaza dan zalunce su dan me wani zai ce ba haka ba wane ne zai ce ya fi Allah san bayan sa wane ne zai ce ya fi Allah sanin me ya dace da bayan sa idan kuka haɗu da waɗanda suka kafurta zahfan suna masu fuskantar ku a filin yaƙi salatu wallahu min adbar karfu biya musu baya lafazin zahf abinda ke nufi suna masu fuskanto wato asalin kalmar mazdar ne amma ana amfani da ita ana nufin jambi na mutane salatu wallahu min adbar karfu biya baya ku ce za ku gudu ba'ana ko da kun hango su komin yadda kuka gansu suna da yawa kar ku gudu ku tsaya ubangiji ta Allah zai taimake ku za ku ci nasara ne dan karfin imaninku da kimtsin da kuke da shi na tanadi ba lalle bane ya zanto tanadinku a ƙasa ya kai nasu yawa ta iya cin ku tanadi amma ku tsara su ta fuskar imani sai ku ci nasara a kansu wa man yuwallihi yawma idhin dubura dukkan wanda ya juya musu baya a wannan rana illa mutaharribal liqitalin sai fa in yayi hakan ne dan wata dabara ta wato dan wata gociya ta yaki aw mutahayyizan ila fi'atin ko wanda zai kare zuwa ga wata babbar runduna ta yaki sai fa in yayi hakan ne dan wannan amma in ba haka ba duk wanda ya juya musu baya a wannan rana fa qad ba'a bi ghadabin min Allah hakika ya dawo da fushin ubangiji wa ma'awahu jahannam kuma jahannama ita ce makomarsa wa bi'sal masir tun da hukuma in ta zanto ita ce wuta jahannam wato wannan aya ta zama nassi da ke haramta mummuni ya gudu a filin yaki manzo Allah ya kirga wannan ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub manyan zunubai guda bakwai da yake wato zunubai guda bakwai masu hallakarwa ne ya fara su da shirka sannan kuma ya kawo wannan at-tawalli yawman zahab a matsayin shine na shida sannan wa qasul muslimat wa qablat mu'minat a matsayin na bakwai ma'ana mutum ya gudu a wajen yaki malamai suka ce ya halatta mutum ya gudu idan ya yi gudu ne ba gudu na a koma gida ba gudu na dabara an fahimta ko a biyo ka a guje ka dan ja baya abinda kake nufi ka ja ka gudu da shi zuwa wani wuri sannan ka dawo a kansa wannan babu laifi shine illa mutaharriban liqitali ko kuma ka gudu da nufin dama ka je ka tsokano su su taho dan ka kai su zama nama a wajen babbar rundunar da ta yi kwanto a tambaya an tuna ku ne ku biyar ko ku shida da kuka je kuka tsokane su aka dan fara bugawa daga nan gudun sai kuka fita a guje su kuma suna ganin sun samu gara fata ashe yan uwan ku sun yi kwanto shine awan mutahayyizan ila fi'ati wannan dabara yake babu laifi dama shi yaki yaki ne akan alkarru da kuma alfarru alkarru shine ka kai hari alfarru shine ka janye ka ja da baya gwani wajen kai hari da gwani wajen iya janyewa wannan shine babban komandan yaki duk wanda bai iya kai hari ba sai ya kai hari bai iya timing ba sai ya yi hasarar sojoji da yawa kila hasarar mutum goma ya kamata ya yi zai hasarar 20 sannan wanda bai iya janyewa ba sai ya mummunan sanya lokaci wajen janyewa ya janye a makare bayan an kashe masa adadin mutane da yawa kaga janyewa wasu amfanin ta ba ta da yawa amma da ya hango yawan mutanen waɗancan ya kalli sojojinsa ya ga koda suna da kimti ko bai kai na waɗancan ba, ko kuma suna da kimti amma an daɗe ana yakin sun gaji awa biyar shida ana yakin, wancan kuma sun janye waɗansu sun turo su, to shi ma nan sai janye wannan dan ya zubo waɗansu ya janye wannan dan a gudu a dawo idan an jima. Amma wanda yake cewa ai mu jarumai ne sa gudu ki gudu wawa kenan, ai idan kora sai kora dole ka gudu. Ina ba ta fahimta Allah Musa ba sun zuci ba maciji ya gani ya gudu san da yake farta zo macijiya wallahi mu dubran wallahi mai aikin ya zura a guje jiya ko waye ba yayi da kuma sai da jarumi bane ba. Gudu a lokacin da ya dace ai gudu, tsayawa a lokacin da ya dace ai tsaya, wannan shine jarumta. Amma ka gudu a lokacin da bai dace a gudu ba, ka tsaya a lokacin da bai dace a tsaya ba, to wannan shine wauta. Tsayawa inda bai dace a tsaya ba wauta ne, guduwa inda bai dace a gudu ba tsoro ne, amma in ya dace ka gudu daga baya kuma ka dawo. Shi yasa Allah ya ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Amma duka ne yan farauta Allah zuga mutum wai shi yasa gudu ki gudu wai shi baya guduwa. A wasu yasa wani ce wajen gudu ki gudu na tsayawa bai ga sa gudu na zuwa ba, in ya ga sa gudu dole zai fita guje ko ba haka ba. Da haka dai a takaice wannan shi ne salo na yaƙi. Sannan kuma idan kafare sun ninka ku yawa, abokanan adawa sun ninka ku sau biyu zuwa abin da ya sama, to wannan ma ya halatta mutum ya gudu. Amma idan ku goma ne su ashirin bai halatta ka gudu ba, ballantana kuma ku goma su sha biyar, ku goma su sha bakwai duk bai halatta ku gudu ba, dole a tsaya a yi gudu. In ka gudu to za ku shiga cikin fakar ba a jawabar min Allah. Waɗansu malaman suka ce sai fa inda ka gudu ɗin, dama ku nan ƙaramar runduna ce za ka gudu zuwa babbar runduna da komanda yake. To wannan babu da shi ko mun nisan ta ya sa Umar dan Khattab a lokacin da aka yi yakin bude kasar Fasha sa Abu Ubay, wato lokacin da aka wani gumurzu wajen ƙetare wata gada ta shiga al-Madari, gumurzu ya gumurzu sojojin sun yi yawa sun yi ni suna yaƙi an gadi jarumai sun gadi, shi kuma yana ganin ba zai ja da baya ba, a nan gurin ya yi shahada. Umar dan Khattab yana Madina ya ce da ya gudo ya zo nan gurin da kurku lahu fi'atan, da na zama fi'a ɗinsa ya fita daga fushin Ubangiji, ba galiba a jikin rumin Allah ba za ta shafe shi ba, da sai ya zanto aw mutahayyizan ila fi'atin. Kaga tun daga fata inda ya gudo ya zo Madina, Umar dan Khattab ya ce da na zama ni ne fi'a ɗinsa, wato ya samu hanzari a wajen Allah bai yi laifi ba da ya gudu. Ina fatan kun fahimta. Ubangiji ya ce to idan wannan ta faru to shikenan mutum bai yi laifi ba, amma wanda ya gudu ba tare da wancan ba, fa kad ba'a jazaa'un min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir. Ta riga an zo filin Badar, wanda Allah ya gama addu'a ya fito daga inda ya fito, kafirai sun riga sun hango mummunai, mummunai sun riga sun hango kafirai, an riga an taho su kafirai sun ga yawan mummunai. Ubangiji ta'ala ya kara kankanta su a idan mummunai ɗin, suna ganin cewa wankin hula ne ba zai kai su dare ba. Su ko mummunai Allah ya kankanta kafirai a idansu, suna ganin kamar kafirai ɗin ƴan kaɗan ne su ma sun sa rai game da nasara. Allah ya yi haka don ƙarfafa mummune kar su gudu. To da aka fito filin yaƙin ya fice a fara da mubaraza, wato waɗansu su fito daga can waɗansu su fito daga can, sai mutum uku cikin kafirai suka fito da Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Utba, nan sai mutum uku cikin mutanen Madina suka fito. Da yake su waɗancan Quraishawan dangi ne su suka ci haba, mu Quraishawa mu fito sannan a ce wani mutumin Madina zai fito. ‘Yan Aisha su muhajirun ɗin ‘yan dangi irinmu ya kamata su fito, sai Hamza ibn Abdulmuttalib ya fito, sai Ali ibn Abi Talib ya fito, a duk Quraishawan dangi ne, in kai ba Quraishi ne baka fi su zama ba Quraishi ba, sai Abida ibn al-Harith ma ya fito, kowa ya kama naci. Ali ibn Abi Talib ya gama da naci kafin ka ce kobo, Hamza ya gama da naci kafin ka ce kobo. Sannan suka tsaya Abida ibn al-Harith ya gama da nashi, sun yi wa juna rauni su Aliyu suka tsaya shi ya tsada da nashi, sannan suka ɗauko shi suka dawo da shi cikin nan. Manzo Allah sai sake samun kwarin gwiwa, wato can an kashe uku nan an kashe nawa, daga tun kafin a je ko'ina ka ga wato kenan an fara samun wata bishara. Kar ku manta ga ruwa da akai, kar ku manta ga gyangyaɗi da Allah ya sa musu suka samu suka yi barci, nishaɗi ya dawo cikin su. Kada duk wannan wata waɗansu mubashirat sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Ali bin Abi Talib jinko man kasa cikin tafin hannu guda, sai Ali bin Abi Talib jinko kasa cikin tafin hannu guda ya biya manzon Allah, sai manzon Allah ya karba ya haka sai ya watsa inda kafin kafare suke. Sojoji dubu da manzon Allah ya watsa kasar gaba daya, Ubangiji Ta'ala ya turo wata iska ta watsa ta sai da ta fada idan kowane ɗaya cikin su. Ina annan sai Allah ya ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah falam taqtuluhum ba ku kuka yake su ba da karfin ku kadai walakin Allah qatalahum Allah ne ya yake su da karfin shi ku dai an ajiye ku ne a hoto a gan ku wa ma ramaita iz ramaita ba kai ka isar da jifar ba lokacin da ka jefe su walakin Allah harama Allah ne ya sadar da jifar zuwa ga idanunsu. Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yake cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da manzon Allah ya yi jifa, amma kuma ya ce manzon Allah bai yi jifa ba. Yanzu a nan gurin sai wani ce kamar ya zama tukka da warwara, wa ma ramaita iz ramaita ba kai jifa ba yayin da kai jifa. Kada wala gida, amma abinda aya take nufi wa ma awsaltar ramya iz ramaita ba kai ka sadar da jifar ba lokacin da ka jifa, ba kai ka sadar da abin jefawar ba iz ramaita yayin da ka jefa din, walakin Allah harama Allah ne ya sadar, kai ka jefa Allah kuma ya kara ka abin ya isa inda aka jefa. Ya sala, wato akwai jifa daga hannun manzon Allah, akwai isar da jifa zuwa ga abin da aka jefa, manzon Allah shi ya jefa ko shakka babu, amma ba shi ya sadar da abin ba, wa ya sadar da jifa shi ne ma'anar walakin Allah harama Allah ne ya sadar da jifa. Waliyul mu'minina minhu bala'an hasana, dan Allah ya jarrabu mu'mini kyakkyawar jarrabawa shi ne su ci nasara. Inna Allaha sami'un 'alim, to da aka yi wannan kaga kowa kasa ta isa idan sa, kura ta buce idan sa, ya goma yake da shi. Sannan sai manzo Allah ya umarni kawai sahabbai su shiga filin daga, sai kawai suka shiga filin daga, kar kuma daga mala'iku sun riga sun karasa shi ke mai kawai sai aka shiga filin daga. Aka yi kai kafin ka ce me an kashe kafirai mutum 70, an ɗaure mutum 70 cikin fursunoni ne. Ubangiji Ta'ala ya jarrabu mu'minai da nasara, jarraba kyakkyawa shi ne bibiyar mu'minin bin bala'an hasana. A cikin musulmai ba wanda ya shahada sai mutum 10 kadai su ne suka yi shahada. Kaga wannan taimakon Allah kenan, misal ka'idar kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as-sabirin. Sai wannan ya zama aya ta cewa a ce in muka tsaya don Allah muka tsare dokar Allah, karfin mai karfi ba zai iya nasara akan mu ba, domin yadda ake yakar musulunci yau shekara 1000 da wani abu ana yakar musulunci a dukkan kasashen musulmai. Babu wata ƙasa da take mallakar makamashi na nukiliya ba sai Pakistan a kwanan nan. Duk ƙasashen musulmai, duk inda ake da makamin nukiliya, wato ainihin ƙasa ce wanda ba ta musulmai ba. Duk inda ake da atomic bomb ba ƙasa ce ta musulmai ba. Duk inda za ka ji ana kidayar soja miliyan ɗaya zuwa sama, to ana magana ne akan America ko Japan ko India ko China ko Russia, miliyan ɗaya zuwa abin da ya sama. Amma ba wata kasar musulmi da take da sojojin da suka kai miliyan ɗaya. Kaga amma tare da haka ana tsaya da musulunci da makamashin nukiliya da ƙarfin majalisar ɗinkin duniya da United Nations da wacece Security Council da waye da zalunci da komai, amma har yanzu musulunci da Turai da America shine addini number 1 wajen yaduwa, ba addini da yake shi karɓuwa. Ya aiki wannan kadai ya ce ba da ke da cewa addinin Allah ne. A yaƙe shi da kuɗi, a yaƙe shi da tattalin arziki, a yaƙe shi da ƙarfin soja, wanda yake kiristanci ya yaƙe shi, wanda yake yahudanci ya yaƙe shi, ƴan addinin buda su yaƙe shi, masu bautar shanu da masu bautar ɓera a ƙasar Indiya duk su yaƙe shi. Amma har yanzu ko musulunci na nan ƙara ƙarfi ke ƙara yaɗuwa ke, duk inda aka ce ƙasar kaza ne na ɗaya sai a ce ko musulunci ne na biyu. In musulunci bai zama na ɗaya ba a ƙasa to zai zama shi ne na biyu. Ka duba ka gani. Duk inda a ce a America kiristanci na ɗaya dole musulunci ne na biyu, yahudanci bai zama shi ne na biyu ba. A Ingila kiristanci na ɗaya musulunci na biyu, idan ka koma Japan kuma wato sai a ce addinin Buddha na ɗaya kiristanci bai zama na biyu ko musulunci kuma na biyu. Idan ka je China kuma duk tsayarsu addinin Buddha na ɗaya ko musulunci na biyu.
duk inda ba musulunci ba ko zai zama daya wato ba zai zama da wuya ya zama na uku sai kasashe kadan kadan da wanda ba wanda kun da karfin sa kenan ba da karfin nukila bai ke yaduwa ba da tsaurin gindin bai zuwa cikin duniya bai ke yaduwa addini ne da yake yaduwa da agadin ubangiji wallahi inda musulmi za su zama gaske da ya kamata su zama karkashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah to da babu wata ma magana gaba ɗaya ma yanzu a nan duniya ba wata magana ake daban amma ragancin mu ne ma yasa muke ganin gaskancin da muke wato mun kasa mukilci musulunci cikin maganganun mu cikin ayyukan mu wato wani ma yana jin kunya da ce shi musulmi ne ko wani ɗan tiyatar yana jin kunya da ce shi musulmi ne wani ɗan kasuwa yana jin kunya da ce shi musulmi ne wani ɗan boko yana jin kunya da ce shi musulmi ne su kuma wannan can duk kirista ɗan boko ya yarda shi kirista ne duk ɗan siyasa ɗan kirista ya dukkan boko wanda yake kirista ya yarda shi kirista ne duk ɗan siyasa kirista ya yarda shi kirista ne duk ɗan kasuwa kirista ya yarda shi haka ne idan aka ce ga coci aka nuna sahun gaba a cikin coci bencin gaba sai ga general da soja da kwamishinonin yan sanda da darakta da suwaye sure a gaba da hankalinsu da shekarunsu da komai sun cire hulansu sun ajiye wani yaro a gabansu fada ɗin shekara 30 yana faɗa musu me za su ce amma mu kuwa idan ka zo masallaci sai ku ga kone waɗannan matan. Wanda yake ya isa a kan nuna kamar baka yarda ba kai kanka da addinin kake wannan yake matsalar da muke ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
ذلكم أبن ذي فاروق إنسان أبايا ليت الله يقدر سن نصر الممليتنا أن كدن أكن كافري ضد يوز da yadda aka fara da fito na fito ɗaya a nan ɗaya a can ɗaya a nan ɗaya a can ukun nan suka gama da ukun can da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinci kafajin ke ɗaya ya watsa da sai suka idanunsu zalika haka duk ya faru ne a gaban idanku wa anna Allah muhinu kaidil kafirin dan ubangiji ta'ala mai raunana kaidil kafirin ne mai raunana dabarar su da makircin su ne duk makircin da suka yi Allah zai warware duk kullun da suka yi ubangiji ta'ala bai zaba su nasara ba sai kuma Allah ce in tastaqtu idan har kun nemi agaji ku kafirai fa kad ja'akum al-fatah to ai agajin ya riga ya zo wa in tantahu in kuwa za ku daina kafirci fa huwa khairul lakum to shi fa alkhairi a gare ku me yasa aka ce in kun nemi nasara to nasarar ta zo in kun nemi agaji to agajin ya zo lokacin da suka fito daga Makka akan hanyar zuwa Badar Abu Jahal ne yake yin addu'a shi da irin ranka ya daga hannu yana cewa Allahumma ayyuna kana aqta al-rahm lil-rahim wa atana bima lam na'rif fa a'inhu al-ghada shi ya ubangiji duk wanda ya haifar da yin zumunci a cikin mu ya kawo mana abin da ban sani ba iyaye da kakanni ya Allah ka gaggauta halakar da shi ya Allah sai in sun furta hudu in dai kun yi addu'a to ga addu'a nan ta ci waye ba kowa yanke zumunci ku da kuka kula annabi daga garin Makka da sauran mutane ko face dukiyarsu ko gaje gidajensu suka je Madina suna bakunta ko kuka yanke zumunci ko kuma shi kawai dan ya zo ya ce ai addinin da wani ku ba shi ba bai ce da ƙarfi zai hana ku na ku ba hasali ma ta ake lakum dinukum kuna zaune gari ɗaya kuka ce ku bai ta ba sai ya bar gari sannan wa atana bi ma la na'rif wai ya zo musu da abin da ba su sani ba a me ne abin da ba su sani ba tauhidi shine sabon abu ko suka ne sabon abu tauhidi fa ita ce fitra da Allah ya halicci mutane akai fitra da Allah lati fitra an-nas alaiha shirka ita ce babbar abu ba ku ko kawo sabon addini ba duk mai shirka da bid'a shi kawo sabon addini amma mai tauhidi da sunna shi yake kan asali da Allah ya halicci mutane akai dan saboda haka sai addu'a ta fada kansu fa kad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum
in za ku dena abin da kuke yi na kafirci ko to shi zai yi muku alkhairi wa in ta'udu na qul in kuka sake komawa kan barnar ku to za mu koma wajen umar annabi ya ce wa lan tughni ankum bi'atukum shay'an yawan ku ko kungiyar ku za ta wadatar da ku komai ba walau kasrat ku ta yawaita wa anna allah ma'al mu'minin lalle allah ta'ala yana tare da mu'minai
ya
yawa annabi kuma ta mutaya godiya da tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a farkon lamari da ƙarshen lamari muna gode masa muna yabon shi yabo da baya da iyaka muna yi masa godiya godiya da baya da iyaka a bisa ga abin da ya ni'imta mu da shi na ganin ƙarshen wannan darasi na wannan shekara ta 1426 a cikin wannan wata na Ramadan abin da ya rage ya yan uwa faɗakarwa tarihacciya sanin mu neman ji labari akwai dokoki guda uku waɗanda suke da matukar haɗari waɗanda ake ƙoƙarin a tallata su ga gwamnatocin jihohi bayan an kai su ga majalisa ta tarayya doka ta 'yancin ƙananan yara doka da take da alaƙa da mata 'yancin mata doka ta yaƙi da ta'addanci waɗannan dukkaninsu dokoki ne na zalunci kuma da yawa daga cikin ɓangarorin dokar ya taɓa addinin musulunci alal misali a cikin doka ta 'yancin ƙananan yara ana so a daidaita ɗan zina da aka haife shi a titi da ɗan aure cewa matsayinsu ɗaya yadda ɗan aure zai yi gado haka ɗan zina ma zai yi gado yadda ɗan aure yake da cikakken haƙƙoƙi wajen uba haka ɗan zina ma yake da wannan kaga wanda ya taɓa addinin musulunci sannan uba baya da 'yancin horar da ɗansa yadda musulunci ya yi tanadi baya da 'yancin tarbiyyantar ta ya tsora su kan salo na addini da yake so sai abin da shi yaron ya ga dama ya zaɓar ma kansa sannan ƙarƙashin dai wannan doka uba baya da 'yancin aurar da 'yarsa wanda take ƙasa da shekaru 16 idan ko har yayi haka to ya ke doka za a iya cin shi tara da dubban kuɗi masu yawa kila 500 ko abin da ya faɗa ko ɗauri mijin da ya auri matar za a kama shi da laifin ya yi mata fyaɗe in har ya sadu da ita da haka za a yi masa waɗansu dokoki da hukuma da waɗansu tanade-tanade da zalunci da ke cikin dokoki amma ba kar ku manta ba su yi maganar zina ba ba a ce ba bai halatta ba mutum ya sadu da mace yar ƙasa da shekara 16 aure ne kawai aka haramta amma saduwa wannan ko ɗan shekara bakwai ya biye wa fyaɗe wannan bai laifi ba ko ɗan shekara goma ce wannan bai laifi ba tunda dokar ba ta ce komai ba game da wannan waɗannan dokoki sun ci karo da al'adunmu sun ci karo da addini na tabbatar ba wai mu musulman Najeriya ba hatta kristoci na Najeriya waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ƙabilu daban-daban wannan dokar ta ci karo da al'adun da suka gada iyaye da kakanni kuma a ganin mu idan har aka ce za a zartar da wannan doka a Najeriya to za ta kawo rudani mai dimbin yawa a ƙasa da haka muke kira ga majalisun dokoki na jihohi da su yi watsi da ita an yi su maganar ɗinta an je an kai ta majalisar tarayya tun ƴan majalisar da suka riga suka yi yayin su suka wuce kafin zaɓe na 2003 sun riga sun tabbatar da dokar abin da kake da bakin ciki sun riga sun tabbatar da ita a mataki na tarayya to sai dai ba za ta samu tasiri ba a ƙasa sai an samu mafirin jayin jihohi kashi biyu bisa uku na jihohin Najeriya sun amince da dokar su kaga a nan gurin kenan majalisun dokoki na jihohi wato yanzu al'amarin da hannun na yanzu ko kasa yadda da ita yadda su da ita zai sa a tabbatar da ita a ƙasa rashin yadda su shi zai sa a rushe ta waɗannan mutane a shirye suke su kashe kuɗaɗe masu yawa a tsayi ƴan majalisun dokoki na jihohin mu waɗanda ba su da kishin addini amma duk wanda yake da kishin addini ba zai yadda ya sayar da addininsa ba akan haka da yawa daga cikin malamai a jihohi daban-daban yanzu misali a jihar Kano malamai sun kai ziyara majalisar dokoki da jihar Kano ɗan majalisa sun yi mana alƙawarin ba dai a zamanin su ba mun kai ziyara majalisar dokoki da jihar Katsina sun yi mana wannan alƙawarin an kai ziyara majalisar dokoki da jihar Jigawa ina jin Bauchi ma haka da dai jihohi da dama gwamnan jihar Kaduna ya alƙawarin ba dai a zamanin sa ba da sauran jihohi to za mu so mu ji an ce a nan ma wato ainihin jihar Borno da Yobe da Nokri gaba ɗaya idan ko wannan doka ba ta samu gindin zama ba a yi iya cikin kokari yadda za a yanke wannan doka a waɗannan jihohi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar wa dukkan makiyaya addinin musulunci mummunan kaini. Sannan kuma waɗanda suke bin kafofin watsa labarai cikin ƴan kwanakin nan sun ga abin bakin cikin da ya faru na yadda gwamnatin tarayya ta yi umarni a rufe ofishin da ke kula da aikin haji. Ƙarƙashin gwamnatin tarayya wanda ke Jidda, wato Hajji Bishop kenan ko Al-Bisatul Hajj ta Najeriya. Hakikanin gaskiya wannan wani yunkuri ne na yi wa shi kanshi aikin hajjin zagon ƙasa wanda ke rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar. Idan har ‘yan majalisar na tarayya suka yarda da wannan, kuma gwamnoninmu na jihohi suka yarda da wannan, kuma malamai suka yi shiru akan wannan, ɗaiɗai kuma musulmai suka yi shiru akan wannan, ƙungiyoyin addini na musulunci suka yi shiru akan wannan, to an samu dama ta yi wa ɗaya daga cikin rukunin musulunci na ƙarshe daga ƙasa zagon ƙasa, to sai ku saurari kuma zagon ƙasan da zai biyo shafa'a. Daga nan za su yi wanda zai shafi zakka. Daga nan za su zo har kan sallah, daga nan za su zo har kan kalmar shahada, tunda nufin su rushe addinin musulunci. Maganar ƙarya take, ba ƙarya take ba, daga gaske ya rage mu ne in muna yin musulunci daga gaske, ko in muna yi da ƙarya. Mu a matsayin gwamnonin, mu a matsayin ƴan majalisunmu na tarayya da na jihohi, mu a matsayin iyayenmu malamai masu shekarun cikinmu da ƴan tsaka-tsakiya da matasa. Mu a matsayin ƙungiyoyi na addini, mu a matsayin attajirai, mu a matsayin ɗaiɗaikun mutane. Idan mun tsaya mun kyale abin ya tafi haka, ba mu ga matakan da ya dace mu ɗauka ba, to alhaƙiƙa za mu ga baƙin ciki nan gaba a nan ƙasa. Kuma su wato ainihin musamman shi shugaban ƙasa da sauran su waɗanda ba musulmai ba na Najeriya su fahimci cewa ba su da wata ƙasa sai Najeriya. Ba su da wata ƙasa sai Najeriya. In suna ganin tana ɗaurin gindi daga waje, wannan ɗaurin gindin dai ba zai bayar da dama a ɗauke su daga nan gurin a yi musu gurbin zama a Ingila ko a Amerika ko a wata ƙasa daga cikin waɗannan ƙasashen ba. Ɗaurin gindin da za su yi shi ne su iya taimaka muku da abin da ya kamata su taimaka muku da shi idan faɗa ko rikici na cikin gida ya tashi. Amma ko so da ɗaya ba za su turo muku ba. Ba za su yi zuwa su taya ku faɗa ba. To kuma ba ku da tabbas ɗin kuna da nasara a hannunku ɗari bisa ɗari. Sannan ba ku da tabbas ɗin idan rikici ya rikice a Najeriya kuma kuna da wata ƙasa da za ku je ta karɓi abinci. Irin yadda mu ba mu da wannan tabbas ɗin. Mu da ku ba mu da musayar Najeriya. Yana da kyau ku kalli abin ta wannan mahangar. Gajeren misali za ku kalla Burundi, Rwanda, Zaire a da, Congo Kinshasa a yau. Waɗannan dukkaninsu ƙasashe ne masu rinjayen Kirista. Liberia dukkaninsu ƙasashe ne masu rinjayen Kirista. Da tsirarin musulmi, lokacin da rikicin cikin gida ya faru da sunan ƙabilanci da wani abu, wani taimako wani gata Turawa suka yi musu. Sun taimaka wa junansu ne da makamai suna ta kashe kansu, suka ƙona dukiyoyinsu, suka rusa ƙasarsu, suka mai da su ba komai ba. Don saboda su baƙaƙen mutane ne ba su da makoma a duniya. A kan wannan mahangar suke kallon kowane irin mutum, bar ta da sun addinin ku ɗaya. Wannan addinin ku ɗaya daban, amma launin fatar ku ya kan bambam kai da su. Kuma a kan haka suke kallon ka. Wawaye daga cikin musu ne waɗanda ba sa gane wannan. Amma masu hankali lokaci ya yi za su fahimci wannan. Kawai su kallo ɗin kan ƙasashen da nan saba. Su gani me suka taimaka masa da shi. Rikici suke sun karkashe junansu kuma babu wani agaji da suka yi musu. Yawancin waɗanda aka kashe a Burundi da Rwanda a cikin sojoji aka kashe su. Rikicin kabilar Hutu da Hutu da Tutsi kai nake so in ce an kashe mutum a cikin abin da bai fi shekara ɗaya biyu ba a wani ɗan tazara aka kashe mutum 900,000 lokaci guda. Karkashin soji, karkashin kulawar sojoji na United Nations suna kallo a gaban idonsu da aka yi wannan ta'addanci. Irin yadda a gaban idonsu aka yi duk abin da aka yi a Sarfalita. Daidai lokacin da sojoji na Sabiya suke kashe Kuroshiyawa dukkan su kuma Kirista ne ɓangarorin guda biyu. Saboda sun wata manufa ta manyan ƙasashe irin su Amerika da Ingila. Saboda haka ya kamata ku kalli wannan a wannan matsayin wannan mahangar. Duk wata zuba ta su muka a waje aikin banza ce. Mu a Najeriya muna da rikici namu da cikin gida. Duk inda ake yin addini a Najeriya a arewa ne ake yin shi. In musulunci ake yi.
to ba wai alfahari ba ba kuma bangaren shi ba yadda ake musulunci a arewa kowa sai ya tsare yadda ake sa a kudu garbi in kiristanci ne ake yi kuma kowa sai yadda ake sa a arewa ya tsare yadda ake sa a kudu garbi kuma a yanzu a gudanar da wannan mulkin gaba ɗaya kakaf in akwai wani gata da ake wa kiristanci a gefe ɗaya to kuma akwai wata yaƙa da ake wa ɓangaren arewa kaso kan ɗinsa a gefe ɗaya ko ku ci ko ku so haka ne kwanan nan gwamnatin tarayya ta ba da kwangila ta dala kuliyan nawa 2.5 ko wani abu a kan gyara harkar wutar lantarki amma babu ɗaya da ta tsallako jaba duk gaba ɗaya a yanki kudin da sannan ake yin ta ma'ana suna gina can gurin sai da idan ma ƙasar ta tarwatse sai mu wayi gari ba mu da komai daidai lokacin da za a raba ƙasa tunda akwai mafarkin raba Najeriya ko gida uku ko gida huɗu ko gida biyar sannan ku da muke tare da ku kiristan mu na arewa duk fatan da ake ba babu yadda za a yi ku zo ku haɗu da yarbawa ba mafin da aka yi kuna cikin yarbawa ba mafin da aka yi kuna cikin inyamurai mafin da aka yi wani na dodo-dodo da aka muku wayo shi ne a cikin kuna cikin yan Niger Delta shirme babu shirme ma a duniya irin Niger Delta yaudara kawai waɗansu tsofaffin yan bokon yan Niger Delta Obasanjo ya sayi ziyariya suna muku shirme sun riga sun yi ekspaya a 'yan shekaru 60 zuwa abin da ya sama ba su da koma suna yi muku shirme kun ki ku tambayi da tijinku masu hankalin cikin ku su karanta muku tarihin Najeriya kafin samun yanci da Najeriya bayan an samu yanci da irin gudunmawar da Sardauna ya muku da wadda ta fara kwalewa ya muku da wadda Sani Babu suka yi duk kun manta da wannan wani ya yaudare ku duk ya kamata ku kalli wannan a wannan matsayin mahanga mukan kalli abin a mahanga ta mu ta musulunci mukan kalli abin a mahanga ta ƙasa kuma ya kamata dukkan mai hankali ya bayar da wannan analysis da ta hanyar haka zai adalci saboda haka lalle ya kamata wannan abu duk masu hankali su yi kokarin shawartar gwamnatin tarayya ta hanyar da ta dace duk jami'an tsaro na ciki da na waje su yi kokarin rubuta rahotanni da za su taimakawa matsalar ba kawai su goyi bayan gwamnati ba akan doka ko kuma mataki da ta riga ta ɗauka su rubuta musu hakikanin abin da suke ganin shi ne zai faru duk wanda zai bada shawara wanda za su faru amma idan mutum yana ganin cewa shi yana samun kuɗi ya riga ya samu kuɗi to ka zaka su gwamnati kuɗi din nan Najeriya za su zama kuɗi ne in Najeriya tana zaman lafiya daga lokacin da kasar ta shiga rikici in kana da miliyan 10 a gidanka a ajiye a matsayin takardu sun zama su da takardar bire ne kowa su kai ubansu dan a lokacin babu central bank babu kaza wannan ya zama shirme wannan ba ake tsana da bank dan sai inda Najeriya sannan naira take da amfani in ba Najeriya sai ya samu wani sunan daban kuma a san me za a ce dan a lokacin za a kasance da Najeriya ne zuwa gida ba zai zama muka alheri ba lalle bane ya zame mun alheri ba lalle bane ya zame maka ya zame muku alheri gaba daya dan haka ya kamata a hankara iyayen masarakuna ko gudun wanda za su yi bayarwa kan wannan in sun tsaya da gaske sun zama wato sun tsare mutunci da kima da Ubangiji subhanahu wataala ya basu ya yanuwa ina godiya ga Allah subhanahu wataala wanda da ikon sa ne muka samu ganin wannan Ramadana da karatukan da muka yi duk abin da muka faɗa na daidai Ubangiji ta'ala ta mai tsare ya cikin lada wanda muke kuskure Allah ya biya mana a madadin ku a madadin kaina muna miƙa godiya ga gwamnatin jihar Borno bisa ga dukkan goyon baya da suke bamu wajen gudanar da wannan tafsiri a kowace shekara musamman tun daga farkon wannan tafsiri har karshensa da kiyamar laifin da muke tun daga farkon har karshensa muna tare da gwamnatin jihar Borno ne tunda muna tare da mai girma mataimakin gwamna wanda shi ne hannun dama na gwamnatin jihar shi ne kuma idan dama na ita wannan gwamnati muna godiya Allah ta kamar alkhairi muna godiya ga mai girma shehu Borno bisa ga goyon baya da yake ba mu shi bisa ga wannan tafsiri da muke gabatarwa da addu'ar alkhairi da shawarwari da yake ba mu a duk lokacin da muka buƙaci haka ubangiji ta Allah ta kamar alkhairi ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci zurriyarsa a bayan mu muna fatan kuma ba zai gajiya ba a duk lokacin da ya ga wani abin da ya kamata ya shawarce mu ya taso to za mu so mu samu shawararsa muna godiya da addu'a ta fatan alkhairi ga Alhaji Muhammad Limbini wanda yake ɗaukar nauyin wannan tafsiri da ake gabatarwa kusan tun daga shekara tana fito zuwa yanzu shekara ta ɗaya har shekara 12 biyar da juna Allah ta kama da alkhairi Allah albarkaci dukiyarsa Allah albarkaci zuriyarsa Ubangiji ta'ala wato ainihin ya sa kar ya gadiya kan abin da ya saba yi na ayyukan alkhairi ina godiya ta musamman ga
Alhaji Adamu Dibal mataimakin gwamnatin jihar Borno, yanzu na yi magana a kansa a matsayin wakilin gwamnati, yanzu na magana a kansa a matsayin sa na aminina. Wani zai ɗauka cewa kasancewar ya zo gwamnati ne muka saba da juna. Hakikanin gaskiya mun saba da juna tun kafin ya zo gwamnati, tun kafin ya yi tunanin ma zai ma shiga siyasa ko ya zama mataimakin gwamnati. Ya kai mun ziyara har gidan da nake zaune a Bauchi shi da kansa. Ni ban manta ba. Ya kai mun ziyara a Kano, ya ce su a Girga. Ina godiya a gare shi bisa ga dukkan goyon bayan da nake samu da ƙarfin gwiwa. Wato ainihin sun wajen gudanar da wannan tafsiri a matsayinsa na aboki amini. Goyon baya na shawara, goyon baya na abin nan, wannan aurena yana da muhimmanci sama da kowane irin goyon baya. Allah ya saka masa alkhairi. Sauran malamai da muke tare da su a nan cikin jihar Borno, musamman ubanmu malaminmu Sheikh Muhammad Abba Aji, wanda a kan tabarkinsa muke tafiya, dukkan wani malami da ke karantar da suna a jihar Borno, ina da malam Muhammad Abba Aji yana da minna a kansa, yana da abin da suke a game da shi. Allah ya saka masa da alkhairi. Ya yi naki a lokacinsa shi kadai ba mataimaki. Mun zo lokacin da Allah madaukakin sarki ya nuna masa mataimaka cikin almajiransa na kusa da na nesa, kuma har yanzu kuma bai gajiya ba yana yi. Muna fatan Allah kar ya gajiye da shi, domin a shekarunsa a ce har yanzu zai yi tasiri da yamma da gidan gwamnati da Hausa, ya koma da gidansa bayan sallar isha'i ya yi da kanuri. Hakikanin gaskiya a masu shekaru irin nashi yanzu wani sai an masa jagora yake tafiya, amma kaga har yanzu saboda hasken sunna kullum kamar ƙara ma kyau yake yi, ƙara kuruci ya yi. Ubangiji ta'ala ya haskaka rayuwarsa, ya haskaka kabarinsa. Muna godiya ga sauran ƴan uwa abokanai wanda muke tare a fagen da'awa, malam Abubakar Kiyari, malam Madu Mustafa limami na wannan masallaci, malam Ali Mustafa imam Ali Garcia, malam Garba Danyaya da sauran dukkan malamai wanda ba sai na ambaci sunansu ba, waɗanda muke tare da su akan tafarki da sunna. Ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi kan kokarin da suke na yaɗa da'awa. Muna godiya ga ƴan ƙungiyoyi na addinin Musulunci waɗanda kullum muke tare da su, ko ƙungiyoyin da suka jibanci mata, ko waɗanda suka jibanci maza, waɗanda kullum muke tare da su, shawarwari da juna, tsara yadda da'awa za ta gudana a cikin watan Ramadana, lashoshi, faɗakarwa, kai ziyara gidajen yari, gidajen kurkuku, asibiti. Allah ya saka musu da alkhairi. Hukuma mun tsaro ba za mu manta da su ba. Muna godiya ga rundunar ƴan sanda ta jihar Borno kan goyon bayan da muke samu tun daga kan kwamishina zuwa ga kwamanda na mobile police. Ubangiji ya saka musu alkhairi. Da kuma ofishin ƴan sanda na nan DRA, wanda muna samun haɗin kai a wurinsu tsawon shekaru mai yawa. Allah ya saka musu alkhairi. Kamar yadda muke godiya ga hukumar kula da zirga-zirgar motoci, ƴan road safety kenan, road safety wanda lokaci daban-daban sukan taimaka wajen kawo tsari a wannan masallaci da sauƙaƙe zirga-zirgar ababen hawa da kula da sauransu. Sannan muna godiya ga ƴan agaji na jama'atu Rasul Islam da na jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna da na Ihyaa'ul Islam. Waɗannan samari ba abin da za mu ce game da su. Hakikanin gaskiya su ƙashin baya ne na gudanar wannan tafsiri. Yara in shekaru 15-17 kaɗan ɗinsu ne suka ke tare 20, waɗansu 25 ka ga sun baro gidajensu sun zo nan tun kafin sallar azhar, suna nan kuma har a kammala qiyamul layli a tashi karfe 4, sannan su tafi gidajensu sai su samu su yi barci. Wallahi duk lokacin da na tuno su ina samun kwarin gwiwa kwarai da gaske. Duk lokacin da na fito daga gida zan zo masallaci, yana daga cikin abin da yake ɗaukar hankalina da yawa tsayawar waɗannan yara matasa. Allah ya saka musu alkhairi, kuma Ubangiji da Allah kar ya gaji yadda su. Muna fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi ga dukkan wanda yake taimaka mana, ƴan jaridu da kafofin watsa labarai da muke tare da su, musamman na nan cikin jihar Borno, gidan talabijin na NTA, gidan rediyo da talabijin na jiha BRTV da rediyon jiha, da kuma gidan rediyo na tarayya FM, wato gidan rediyo na Fis na nan, da kuma wato ainihin sauran kafofin watsa labarai da suke yaɗa wannan karatu. Ubangiji da Allah saka musu alkhairi. Na ambaci nan gurin domin duk wanda suka yaɗa wannan karatu ko a Kano kamar CTV da NTA da Freedom Radio Station da Raifawa da AIP da NTA Katsina da NTA Bauchi da BRC Bauchi Radio Corporation da kuma DITV Kaduna da Nagarta Radio Station da Pyramid a Kano da dai sauran wurare, gaba ɗaya sukan samu kasusuwa ne da waɗannan wanda ke gaban mu suke ɗauka. Wato musamman na jamaraman na NDA da kuma wato kasat na Borno Radio Station waɗanda yawanci su ake amfani da su wajen aika waɗancan kafofin watsa labari a waɗancan jihohi, kuma musamman a wannan shekara abin ya faru da wannan karatu yadda kuke ganin ka a nan a jihar Borno, haka ake ganin ka a waɗancan jihohi. Sabanin a da sai dai a samu su na bara, amma a bana wani tsari aka yi na musamman duk kwana biyu za a aika da kasat ta hanyar wato motocin haya. Kuma muna godiya da ƙungiyar Union, ƙungiyar motocin haya musamman ta tashar Kano a nan Maiduguri, waɗanda su muke ɗorawa nauyin isar da kasat ɗin zuwa Kaduna, zuwa Kano, zuwa Katsina, zuwa Bauchi, zuwa Jigawa, zuwa wuraren da duk kasat ɗin ke zuwa. Duk lokacin da aka haɗa na kwana biyu ko uku sai a baiwa direba kai tsaye shi kuma ya kai har can wurin. Su kuma mutanen can a yi waya da su su karɓa a biya sa a gidan rediyo da talabijin, mutanen can su rika gani kamar ma suna tare da su. Abin sha'awa shi ne sai da ana sa kasar ɗin a Kaduna, waɗansu suna yawo suna cewa ina wannan masallaci, ina ake wannan tafsirin, wa a wani titi ne an sa a Kano, waɗansu suna neman masallacin a Kano. To hakikanin gaskiya ƙungiyar Union ta Rebobi na nan ta tashar Kano a nan Maiduguri, Allah ya saka musu alkhairi kan wannan yunkuri da suka yi. Su ma waɗannan kafofin watsa labarai ko na nan jihar Borno ko na waɗancan jihohi da na ambata sun shiga gudunmawar da suka bayar, Ubangiji ta'ala ya saka musu alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya saka su gajiya buƙatar kowa a cikin Allah, Allah an sa masa. Jama'a in nake zan yi godiya ba za ta kare ba, wannan nake so in yi wa godiya suna da yawa cikin maza ko cikin mata a nan cikin Maiduguri, ko waɗanda suka kawo min ziyara, ko waɗanda suka aiko min da abincin buɗe baki, ko wanda suka kayyake ni gidansu, ko wanda suka aiko min da sabulun wanki ko sabulun wanka, ko wanda zai aiko ni turare ya ce da Allah shi dai so yake in zan fito kiyamu lalle in pesa turaren shi, ko wanda zai aiko ni turaren wuta ya ce so yake in turare riga ta da turaren shi in zan fito tafsiri, wani in samu in yi, wani kuma in kasa yi, wani in riƙe in tafi da shi gida don ne in je in turara a ɗaki na da na amaryata. Ku dai ina godiya a gare ku gaba ɗaya, Allah saka kowa da alkhairi. Waɗanda ne musu ba daidai ba na saba musu, ko sun zo su ganne ba su samu daman gani na ba, saboda ni ɗan adam ne kuma dole ina da limit na abin da zan iya yi. Akwai gajiya, akwai barci, akwai wani lokacin ciwon kai, akwai zazzabi wani lokacin, sannan akwai waɗansu ababen da wani lokacin ɗan adam ba zai faɗa ba. Wannan ya hana ni wani lokacin ka samu ka so ka ganni ba ka ganni ba, ko ki zo kina son ki ganni ki samu daman gani na ba. Duk wanda na saba ta wannan hanya ina fatan da Allah ya yi ni dai na yafe wa kowa, da wanda yayi da ni, da wanda yace na masa girman kai, da wanda tace na masa yanga, da wanda yace na masa yanga, duk na yafe musu. Ubangiji da Allah taram gidan aljanna gaba daya. Ikhwanan ala surin mutaqabilin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهني حوزه الدين يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآبنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا أبن جدي كبام زمن الله فيها أدلمه، كبام زمن الله فيها أتفرمه، كبام زمن الله فيها أجهوهمه، كبام زمن الله فيها أمسروتمه. يا أبن جدي كإنجن كامن اسمه قبنمه، يا أبن جدي كجارة من اسمه قبنمه، يا أبن جدي كسامس سورانكا، يا أبن جدي كسامس سورانكا، يا أبن جدي كجارة يا أبنجدي كجارة أيوك، يا أبنجدي كجارة مقدنوس، يا أبنجدي كأرض ساسو دمشا ورجانجلي، يا أبنجدي كساس زوما فجنس ورنكا، يا أبنجدي كسامس زوتي يا تآدم، كسامس زوتي يا تتوسي، كسامس زوتي يا تتورو، كسامس زوتي يا تتورنكا، كسامس زوتي يا تجن كنيركا، كسامس زوتي يا تكيشن الأمم، كسامس كيشن زوتي تتردس، يا أبنجدي كالبركة جدا جمو، kasuwancinmu da iliminmu, marasa lafiyanmu a gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Ubangiji ka sanya albarka a ciki, yan kasuwanmu Allah ka taimake su, yan kasuwanmu Allah ka taimake su, mataimakanmu ya Ubangiji.
Ubangiji ka taimake su, ma'aikatanmu ya Allah ka taimake su, ma'aikatanmu ya Allah ka taimake su, yan boko mu masu kishi ya Allah ka taimake su, yan boko mu masu kishi ya Allah ka taimake su, matasanmu mazanmu da matanmu ya Allah ka agaza mu, ya Ubangiji yadda ka hada mu anan ka hada mu gidan rahmarka, ya Ubangiji yadda ka hada mu anan ka hada mu gidan rahmarka, ka tsare mu daga fushinka, ka tsare mu daga azabarka, ka arzuta mu aljannarka, ka arzuta mu yin tozali da kai, ka arzuta mu ganin ka ya Ubangiji, ka arzuta mu ganin zatinka, ka arzuta mu aljannarka ta rahama, ka arzuta mu aljannarka ta rahama, ka sa mu shiga karkashin ceton manzanka, annabinka, fadadinka, manzanka da kadinka, fadadinka annabinka, ya Ubangiji ka sa Qur'ani ya cece mu, ya Ubangiji ka sa Qur'ani ya cece mu, ya Ubangiji ka taimaki masu taimakon addini, ya Ubangiji ka taimaki masu taimakon addini, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, gobe kamar yadda aka yi bara za a ci gaba da karatu, yau da daddare za a ci gaba da kiyamun lai, da daddare yau za mu yi kiyamun lai insha Allah.
Amma ta ƙulwa ta ɗari da faɗa ake wani
ma'ana waɗannan ababai shekara goma sha biyu To amma inda yake faruwa sai a samu wadansu suna da sauraron zuciya. To bayan sun zuciya suna tsoron kuɗi, bayan tsoron kuɗi suna da ƙarfin hali na kaima da mun suke ganin kai da kake ne kai ma ka dawo ka samu sanar da kai. Ka bar iliminka, ka bar ayoyinka, ka bar hadisanka, ka bar tarihi duk da ka sani na bayan tarihi da daular musulunci. Wannan matsalar gawa-gawar da ke koyon su fara koyon da ba za a yi aiki wani su ba za a yi kara ba za a yi kara ba duk abubuwan da ake da ko me da wanda na faɗa da wanda wanda ba ba su ma na mana zama na mana zama na ke yi da ke kofa sauran ba sun san suna a tsakanin su ɗaya biyu ko su a tsakanin su ba in ji su da kusa a biyu da suke yi da su a ke yi kanun ku da Allah mu ne makura a cikin ilimi da duniyar musulunci da duniyar ahlus sunna da duniyar musulmi da sunna zuwa ko wanda suka fara idan ku ne makura to yanzu makuran ahlus sunna ba ba da ra'ayi ne ku ne ba ku ne da ban ce in ko ba ku ne makura ba ku ba ku ne da ra'ayi ne
Yan kasuwa da ke nan wuri, ra'ayoyi da suke nan wuri, sai ka kawo ba da wuce. Ɓangaren masu ra'ayi kaza, kawo ku sun biyu. Ɓangaren masu kaza, ga shi na fara ka kafo. A tafi a je a zauna da malamai da kai ka yi da su wannan ba ya ji da su. A yi masa fasawa su yi, kawo zuluka, kawo zuluka. Su faɗa mana magana ɗaya mu kawo wannan jirgin. Dan Allah in ba sun gaskiya ba za mu yi. Amma sai aka yi rigima aka kare ka nan ma'ana kawai ba zan yarda ba ni ina nan kan ra'ayi na ko babu wanda ya tsira a duniya tana da yau wannan ba mutane shi ke amma ka yarda akwai wanda ya tsira wasu ku kun da sai ilimin akwai inda ya ana magana ilimin aka bai sai dai ka rubuta kallo dan da ka fi ka kawo ki nan bai duke ka wuce ka kawo ki nan da ka fara zuwa ila an yi na Hausa an bai da kalmomi aiki da wani bayanin daban da shi za a yi da shi za ka ba ka kanka a gane ka a san ba wuce ka min al ihram qal anta marfu'un aw majrurun aw maqtu'un a gane ka a za ka ka bi da kalma ta fara yi ka bi da koyi da sai ka gano sai ka yi fara ba amma ku ka dauka tun da garin gare a nan za a yi ko shi kuma a yi dole a yi ta da kai akwai wasu wanda ba za mu yi tunawa akwai gwajin kuma ya yi dole ko ga ni ko na habi an ga ni ko ku a wuri sai ka mutu ne da wani abu ne sai ya ku ba abin da ke ka wuri in a in dai wani abu na Allah cikin gari an fara ka wuri wa kowa kowa ne aka ku ne wani da ya ga wani da ba ko da wani da wani da wani da wani na aka tsara kuwa ku ke da shi da wani ba mai duniya sai ku ku ne da kowa ba kai wani ko ku ne da kowa ba a duniya wannan ne da ke da ruhun da abada ke da ke da ma wannan jahilin ne a mun yi da wani a gari kaza mun yi da wani a gari kaza mun yi da wani a gari kaza to ba lokaci ba ya yi ku ku ya ji da kuma alamun da ya yi da ya san ba to idan wanne kuka fara zaba a gobe da kun bi da mai da kuma wannan 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 abin da cewa mu je wajen wanda ya tsara mu shi Allah ya nassa ba su ne kai wa nawratu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alima kun ladina yastanbiduna min qab wa lawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu la tabaqtum fi hadhihi al-masalah suwa min ulil amri ana dan sai jini ba da su ne su ko dan sai su ne amri ko ko
sai dai a cikin awa ɗin akwai karuna da wasu fahimtar ce da kake karina
da za ka fata gane cewa ake da masu nufi kuma ilimi salayi ya layi da cikin girma na alima ku sun al'ula ma ce nan ba ba la alima ku da dina sannan ku ya layi da cikin kalma biyar dan bi suna ku yadda mai goga da iya ke zira wasu rijiya ya kalbo ruwa haka mai ƙa'idoji na ilimi ke zira da kwallonsa cikin nassosi ne da ya kawo da kwallon da alima da zai da ya san bai so na hulun inda mutane sun mai da al'amarin su zuwa ga manzon Allah inda sun mai zuwa ga kulle sun malamai da malamai sun kai na musa amma in suka ce su da halayya sun rola zuwa kake su shiga in suka ce da mutum su ce da malamin zai rola zuwa kake wanda kuma zai kuma da azumi ne ke wallahi hankali na bai fadi wata daga cikin zuwa sai na ga duk ma da mata da nake da ita a Kano to kuma da zuwa yau in ji zuwa yau ne da duk wata suka da kanta wani dan uwa kuma zo sa ne da karan kuma mutum su a karat din kawa wanda ake kafa da shi kuma da zuwa yau wato inda kuskuren yake ya barna da ke sai aka mai da magana ibn tabiya kamar na cikin alqur'ani wadda istinbadu cikin shi kamar akali ne wanda yake yubuna alaihi furu yubuna alaihi furu kan kuskure shi kai shi kuskure ya magana ba akali ne ke farin shi menene akali alkitab wa sunna to ba min sai to farin ul fara an farin ka tulo farin daga farin to sai aka dauki maganar ibn tabiya ba nan magana ba
gobe ka sake bani kibi kibi idan bani da kibi zai yi yaya amma a madadin ka bani yau da gobe da kibi duk bana so ko ya mun yi da zan kawo kibi da yau zuwa shekara ɗaya kullum zai rabu na kamar da kai ko ka sake ka kace mu da wani rubi da wani addu'a hada mun ayi na kusu ko ka yi musu abu da su mun yi ka yi ni ma inde in je da ku ka fada mun yi ni ma to idan ake nan shi ne duk wanda kike na so ka yi ni to idan san da kuma Allah ya arzuta ka kuma yi maka ko ko ne musu da mu ka da ko shi ka da ko ai ka da ko za a yi ba
Thank you.